Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarrun ma a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol, sai kuma Alpha Radio kuma su a Ghana. Kuna iya kama mutane ya sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mana voahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC, tare da Safinatu Sara Sodangi da sauran abokan aiki muka saki kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa biyo bayan harin da wasu ƴan bindiga suka kai garin Tabanne a jihar Sokoto, har yanzu ana ci gaba da samo gawarwaki.
An gudanar da jana'izar gawarwakin da aka sami ɗebowa ne daga dazuzzuka da kuma zagayen garin na Tabanne, wanda wasu ƴan bindiga suka kai hari a ranar Litinin da ta gabata, aka kuma binne su duka a garin Gandi.
Koya masana dokokin tsarin mulki a Najeriya ke kallon dokar da shugaban Najeriya wato ya amince da ita ta kwace kadarorin waɗanda ake tuhuma da satar kuɗin ƙasa?
Ina kallanta da cewa wato akwai ɗan burbushin wani kamar fargajaji a cikinta ko siyasa.
Haka kuma kan wannan batu ne ma za mu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yaya kuke kallon cece-kucen da ke faruwa tsakanin farar shugaban ƙasa da majalisar wakilai kan sabuwar dokar kwace kadarorin waɗanda ake tuhuma da satar kuɗin ƙasa? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Amma kafin nan ga yadda dune ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaba Donald Trump ya ce ya samu tabbacin shugabannin kasashen Turai akan cewa za su ƙara kudaden da suke kashewa wajen samar da tsaro, bayan shugaban na Amurka ya share kwanaki yana kukan cewa duk kasashen sun bar dawainiyar kashe kudaden akan Amurka kawai. Trump ya ce yanzu kasashen Turan, wanda ajiya yace kashi 2 cikin 100 na kasafin kudaden su kawai suke bayarwa a matsayin tarbace ga harkar tsaron, yanzu za su ƙara zuwa kashi 4 cikin 100 kafin shekarar 2024. Haka kuma Trump ya yi barazanar cewa zai fitar da Amurka daga rundunar tsaron ta Turai, wato NATO, idan ba a yi wa Amurka adalci ba wajen ɗaukar nauyinta, inda ya ce Amurka ce ke samar da tsakanin kashi 70 zuwa kashi 90 cikin 100 na kudaden gudanar da ita. A halin yanzu kuma ana kwanaki kalilan kafin su biyun su haɗu a wani taron kolin da aka shirya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ba abokinsa ba ne, kuma ba abokin adawarsa ba ne. A lokacin ganawarsa da manema labarai yau a wajen taron NATO da ake a Brussels, Trump ya ce Putin ba makiyina ba ne, abokina ne, a'a, ba wani dogon sani na yi mishi ba, amma ƴan lokutan da muka haɗu mun mutunta juna sosai. Sai dai duk da haka Trump ya bayyana Putin da cewa shi mutum ne haziki mai kuzari, wanda watakila wata rana zai iya zama abokina. A ranar Litinin mai zuwa ne aka shirya za a yi taron koli tsakanin shugabannin na Amurka da Rasha a Helsinki, inda Trump ya alkawarin cewa zai tado maganar yarjejeniyar rage miyagun makamai da yadda Rasha ke sabawa yarjejeniyar da aka kulla kan batun rundunar sojan nuclear, da kuma katse London din da ake zargin Rasha da yi a cikin zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016. Wani babban hafsan sojan Isra'ila ya ce har-haren da jiragen saman ƙasarsa suke kaiwa a Siriya sun takura yunkurin da Iran ke yi na samun mazauni a ƙasar, amma kuma ita ma Isra'ila an gurkunta ta, har dole yanzu ita ma tana neman agaji kafin ta iya cimma burinta na ganin bayan Iran da Siriya din. Wannan bayanin da kwamanda na Isra'ila Major General Michael Edelstein ya bayar jiya a wajen wata tattaunawa da wata cibiyar Yahudawa ta shirya a nan Washington, ya ba da ƙarin haske da ba a saba samu ba akan dabarun Isra'ila akan Siriya. Haka kuma da yake amsa tambayar da sashen Iraniyanci na gidan rediyon VOA ya masa, General Edelstein ya ce matakin kai hare-hare da Isra'ila ke ɗauka a can Siriya da Lebanon da sauran ƙasashe na samar da nasara. Labarin kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Wani hamshakin ɗan kasuwa na Amurka da ya kafa kamfanin Master Pizza mai suna Papa John ya yi murabus daga mukaminsa na zama shugaban kamfanin, bayan da wata kafar labarai ta yi tunan silin cewa ya taɓa furta wata kalmar ɓatanci mai wulaƙanta baƙaƙen fatar Amurka. Mujallar Forbes ce ta buga labarin a jiya Laraba cewa John Scantina ya yi amfani da wannan kalmar ne a lokacin da ake gudanar da wani course din horaswa akan yadda ma'aikatan kamfanin za su rika mu'amala da jama'ar jinsuna daban-daban dake cuɗanya da kamfanin. A lokacin wannan tattaunawar ce Scantina ya yi amfani da kalmar da ke farawa da harafin na wacce aka dauka a matsayin tabatanci akan jinsin baƙaƙen fata. Bayan saukar shi daga mukamin sanadin fadar wannan kalmar ya sa jarin kamfanin ya fadi warwas a kasuwar zuba jarika jim kadan bayan da aka bada labarin. Tindide Scantina ya nemi ahuwa akan abin da ya kira sakarcin da ya aikata inda ya ce bai kamata ya amfani da irin wannan kalmar mai iya bata ran wasu ba. Karar da wasu lauyoyi suka shigar ta tilasta dakatar da shirin da aka yi nazartar da hukuncin kisa akan wani mai laifi jiya a jihar Nevada da ke nan Amurka wanda aka so a kashe shi ta hanyar amfani da wani magani da ake sakawa a cikin allura. A jiya Laraba da dare ne ya kamata a kashe wannan mutum mai suna Scott Dozier bayan da aka same shi da laifin kisan kai. Amma kuma sai wani alkali ya bada umarnin kada a kashe shi din bayan da lauyoyin kamfanin Alvagen da ya kirkiro maganin suka shigar da karar da ke nuna cewa ba su amince a yi amfani da magungunan su wajen aiwatar da irin waɗannan hukuncen kisa ba. Haka kuma kamfanin ya zargi hukumomin na jihar Nevada da cewa hanyoyin haram suka bi suka samo shi maganin mai suna midazolam da aka so a yi amfani da shi wajen hallaka mutumin.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. To madalla, biyo bayan harin da wasu 'yan bindiga suka kai garin Taɓanna a ƙaramar hukumar Raba da ke jihar Sokoto, har yanzu ana ci gaba da samun gawarwaki. Ga Murtala Faruk Sanyin da ƙarin bayani.
Kimanin gawarwaki 30 ne aka yi wa jana'iza da yammacin jiya Laraba a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal. An gudanar da jana'izar gawarwakin da aka sami ɗebowa ne daga dazuzzuka da kuma zagayen garin na Taɓanni wanda wasu 'yan bindiga suka kai hari a ranar Litinin da ta gabata, aka kuma binne su duka a garin Gandi. To sai dai rahotanni sun ce a yau ma an ci gaba da samu gawarwaki har 6 zuwa garin na Gandi, yayin da ake hasashen cewa da akwai wasu gawarwaki a cikin gidaje a garin na Taɓanni wanda yanzu haka yake wayan ba kowa. Gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar ya jagoranci wasu gwamnoni APC 5 inda suka kai ziyarar jaji a Sokoto da suka hada da gwamnonin jihohin Katsina da Niger da Jigawa da Adamawa da Borno. Bayan kwashe tsawon sa'o'i 2 suna ganawa a sirrance, gwamnan na Zamfara ya ce sun tattauna ne akan yadda za a samu bakin zaren warware wannan matsala ta kai hare-hare da kashe-kashen jama'a wacce ke addabar jihohin nasu.
To mun zo wurin tanzan ko abin da ya faru a Sokoto, kuma mun yi ta'aziyya ga ainihin gwamnati da kuma 'yan uwa waɗanda suka rasa rayuka da kuma dukiyoyi. Mun sani cewa ga al'adar ku ta 'yan jarida za ku yi hasashe ko akwai wani abu. Abin da muka tattauna shi ne dukkan munan jihohin nan guda 4 ko 5 muna fama da irin wannan matsalolin. So a matsayinmu na shugabanni mun tattauna a kan sha'anin tsaro da tattalin arziki na hanyar da za mu zamna a matsayinmu na gwamnoni da kuma ainihin ita gwamnatin tarayya, ganin cewa wani tsari ne za mu fito don kada a ɗauke mu a yi mana bazata. Wannan sha'anin musamman ni dare da rana muna fama da irin waɗannan matsalolin. So matsaloli wanda ya kamata mu shugabanni mu zamna mu zurzurhin tunani a ciki daga ina wannan abu yake hitowa, kuma da ina ne za a yi a samu magani wanda za mu haɗa kai da gwamnatin tarayya ganin cewa an cimma wannan makasudi in Allah ya yarda.
To sai dai duk da yake kawo yanzu ba wani rahoton kai jami'an tsaro ko kuma sojoji na musamman a yankin da lamarin ya auku, gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya ce an ɗauki matakan magance matsalar duk da yake bai bayyana matakan ba.
Matakin da gwamnatin jihar Sokoto ta ɗauka da jami'an tsaro shi ne mun ƙara ɗaukar matakan tsaro, an ƙara jami'an tsaro, kuma muna ƙara ba jama'a haƙuri, jawo hankali suka cewa su koma wurare su insha Allah za a tabbatar da cewa komai ya tafi daidai.
Rahotanni dai na nuni da cewa ko baya ga garin na Taɓanni kusan dukkan jama'ar ƙauyukan da ke zagayensa sun yi ƙaura daga gidajensu saboda fargabar dawowar 'yan bindigar, lamarin da ya sa adadin 'yan gudun hijira ya ninka zuwa Dubai, mafi akasari mata da ƙananan yara da suke fakewa a makarantun boko. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla a gaida Murtala. Jiya majalisar dokokin Najeriya ta amince da wani kuduri da ke neman shugaba Muhammadu Buhari ya dakatar da aniyar aiwatar da dokar nan mai lamba 6 ta kwace kadarurin waɗanda ake tuhuma da halatta kuɗin haram zuwa lokacin da za a kammala shari'un a kotu. Yanzu haka dai masana dokokin shari'a a Najeriya sun fara faɗin albarkacin bakin su. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A makon jiya ne dai shugaba Muhammadu Buhari ya sanya hannu akan wannan doka a wani mataki na karfafa aniyar gwamnatinsa ta fafutukar kawar da ayyukan rashawa a Najeriya. To sai dai a jiya Laraba ɗan majalisar wakilan ƙasar sun zartar da wani kuduri da ke zargin shugaban da yunkurin shiga hurumin ayyukan da kundin tsarin mulki ya shata wa majalisar dokoki, a don haka tilas ne a dakatar da aiwatar da dokar. Kazalika majalisar dattawa ta yi muhawara akan wannan batu, inda ta bayyana lamarin a matsayin wani kutse da ɓangaren zattarwa ke ƙoƙarin yi wa sashen majalisar dokoki. A don haka ne majalisar dattawan ta umarci Attorney General kuma ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya bayyana a gabanta game da wannan batu. Dr. Nasir Adamu Aliyu malami ne a tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano.
A matsayina na lauya kuma malami mai koyar aikin lauya, ina kallanta da cewa wato akwai dan burbushin wani kamar fargajaji a cikinta ko siyasa. Dalili shine na ɗaya dai kwace ka dukiya da ake zargin talifi ce. Na ɗaya akwai dokoki kala-kala kaman kaga ICPC Act, wato dokar hukumar nan mai zaman kanta ta bincike cin hanci da rashawa. ICPC kaga ta yi bada sashi da yanayin da za a kwace a rike. Sa'annan EFCC Act kansa tana nan ita ma, kuma ta bada dama na wannan. Sa'annan dan zaka ji da yawa aka ce ta bada dama su tafi kotu su ce a rike wannan har sai ya bayyana a zahiri wane shine mai ta ko wane shine mai ta. To wannan shine saboda haka abin da ke gani kaman watakila wato ko wani misali kurari ne suke so su yi, amma ni a gani na dama fa da akwai dokokin nan bibiya ne kurun ba sa yi. Kuma in ba a bibiya doka ba za ta yi wani aiki ba, haka ita ma executive order din ba za ta yi aiki ba sai dai a mai ta a cikin wasu bururuka. Ni a ra'ayi a fahimta ta kenan.
Shi kuwa sanata Mas'udi Aljibril Doguwa, wanda ya wakilci shiyar Kano ta Kudu a majalisar dattawan Najeriya a shekarar 1999 zuwa 2003, cewa yake
kullun majalisa da ita bangaren zartawa kamata yi kowa isan ina ne hurumunsa. Hurumin nan a cikin doka gashi nan karara kowa an rubuta an baki da fari cewar ga irin aikin wane ga irin aikin wane. So ba mu san dalilin da yasa a takaice za a dinga samun shishigi wannan bangaren idan ga. Kuma wannan ina faruwa ne daga bangaren zartawa. Majalisa ce take da izini ko kuma aka bata hurumin yin doka, su kuma an ba su hurumin aiwatar da dokar da aka yi. Idan kuma rigima ta kace mai tsakanin bangaren zartawan da majalisa, to kamata ita kuma bangaren shari'a ta shigo domin ta daidaita.
Yanzu haka dai majalisar dattawan ta Najeriya ta kuduri aniyar gudanar da garan bawul ga dukkanin dokoki ko kuma wata oda mai nasaba da irin wannan, da nufin tabbatar da cewa ba sa cin karo da sassan kundin tsarin mulkin Najeriya ko kuma wasu dokoki da majalisar dokokin ƙasa ta aiwatar.
Majalisu sun yi daidai su duba su gani idan akwai irin waɗannan oda da aka dinga bada a kowane irin lokaci ne na gwamnatocin baya, to a kira su a duba. Ana amfani da su daidai, idan ba a amfani da su daidai, idan za a mai da su doka ne su mai da su doka, idan ba za a mai da su doka ba ne to a jawo hankalin bangaren zartawa cewar waɗannan abubuwan da ake kokari a yi ba daidai ba ne.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yaya kuke kallon wannan cece-kucen da ke faruwa tsakanin fadin shugaban ƙasa da majalisar wakilai kan sabuwar dokar kwace kadarurin waɗanda ake tuhuma da satar kuɗin ƙasa ko kuɗin gwamnati? Lambar mu ita ce 2022-2655. Kada a manta a fara sa alamar tara wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin kafin nan a shakata da wannan.
Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani ba na silifan duka Allah na kaunan ku. Wani yana da daki nasa ya yi gado ya kare ya yi mataran ya sanya kuma ya yi katifa nasa ga radio ga canya ga ku kafet fa a daki har da kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so abuduka Allah na kauna ku. Allah na kaunan ku shi dai mai fa kudin can wani aiki yayi ma Allah yayi dadi ya bashi abin sa an gai ku da baka da aho wani aibu kai wa Allah yaji zahi ya naka abin sa shi fa Allah sarki iko dukin.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To, madalla, mun samu kiranmu na farko. Wane ne kuma daga ina ake kira?
Mustafa
daga Yemen. Kake kira malam Mustafa? To malam, muna sauraron ka. Ya zaka ce ya kake kallon wannan batu
da? Barka da wuni.
Yawa, barka dai. Lafiya.
Muna kallon wannan abun dangane da yadda su yan bangaren yan majalisa suke son tsadi shugaban kasa da hana shi abubuwan da ya kamata ya aiwatar wa yan kasa. Wanda za dokokin da yake yi za su amfani ɗan ƙasa ne, su kuma ba sa son abin, ba sa son ci gaba a wurin talakawa ne. Shi ne ra'ayi na.
To malam Mustapha, mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi?
Hello, assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum salam. Wake magana?
Sharfi Lashungu, albarka da al'asariya.
Yawa, baka dai.
Suna na Murtala, ana kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, muna sauraron ka.
To ma Sharfi Lu, kaga ya kamata ai a ce su wakilan mu na majalisa babba da karama a ce ai sun magoye wannan tsari, tunda duk a lokacin campaign din su suna ta mana cewa za su goyi bayan mai girma shugaban kasa, musamman babban kudurin shi na farko zai yi aiki da cin hanci da rashawa. To ashe kaga ko me za a kawo in dai wannan da gaske suke? Ya kamata ai ma ba sai ma sun ja kowa ya ji ba, ma su ce ato samina wa dana, sun ji sun yi imani da haka. To kaga ya nuna cewa kenan akwai dan wani abu wanda ba su so ayi, ko kuma daga ciki dai ba muna zargin su duka bane, muna musu kyakkyawan zato. Amma daga ciki kenan akwai wanda suna ga suna da alaka da irin wannan abu, dokan da kila akan za ta aiki shi sa suke ja da abu. Amma muna ga ya musu fakewa, muna kallon su. Kuma idan zaɓe ya zo nan ne za mu tantance mai so a yi doka a yaƙi cin hanci da rasha da wanda bai so. Kaga sai dawo gida ya ci gaba da zama da mu talakawa, wanda yake son ya yi sai mu ƙara tura shi wannan majalisa. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode malam Murtala. Bari mu je Maiduguri. Wane ne akan layi daga Maiduguri?
Maiduguri, malam Muhammad daga Maiduguri.
Malam Muhammad, muna sauraron ka, me za ka ce game da wannan maudu'i namu na yau?
Wannan abu da ke shi ne daidai abin da Buhari ya yi daidai ne. Saboda doka dama ya kasar shi mutum bai san ana ganin sa ba sai an dungure shi, saboda haka wani dungurar sa aka yi ta mummuwar talaka ma nan muna jiran su na kuriyar mu.
To malam Muhammad, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je birnin tarayya Abuja. Wani ne akan layi daga Abuja?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum salam. Ya sunan malamin?
Sunana Jibril.
To man Jibril, muna sauraron ka. Ya kake kallon wannan abu da ke faruwa?
To wannan abu dai gaskiya mu dai muna roƙon Allah
Allah ya sa kamar hanyar ci gaba mai amfani. Saboda gaskiya wannan wakilan namu ba sa tausayin mutanen Najeriya a ra'ayina.
A to baka ganin aiki suke yi wa aikin da suke ƴan Najeriya suka zabe su kuma ƴan Najeriya suke wa aiki ya zaka ce kuma ba sa tausayin ƴan Najeriya.
Ai kullun abu ɗaya ne ake kai. Kullun idan an ka kuduri rushewa aiki. Yawa amma tunda mu muka zabe su ya kamata aka zo da kuduri wanda zai amfani a sa hannu ai wanda ba zai amfani ba a kore shi.
To man jibrin mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin naka. Bari mu je Kano. Wani ne? Amin wa alaikum assalam. Wani ne da Kano?
Kana magana da Muhammadu Ayatullahi Kashako ta kai local government Kano state Nigeria.
Muhammadu Ayatullahi muna sauraron ka, me zaka ce game da wannan batu da muke tattaunawa a yau?
Ra'ayina shine kamar magana da wannan mai sauka ya sauka. Dan majalisun nan namu in ka kasa su kashi 100 kai 99 ba sa kaunar talaka ba sa.
To me yasa talaka ya zabe su ba sa kaunar talaka?
Abin da bai shafe su ba. Duk abin da suka san ba za su karu a ciki ba. Ba sa kauna a ce gwamnatin Kariya ta aiwatar. Abin da san suke tsoron wannan doka mafi yawancinsu barayi ne. Shi ne suke tsoron za a karɓe dukiyarsu. Ba wai dan Allah suke so kan wannan.
To da ka faɗa haka baka san ƴan Najeriya bane suka zabe su ba. ƴan Najeriya su suka zabe suka kai su wannan domin su musu aiki.
Mu muka zabe su amma wallahi yawancinsu ba sa tausayin mu. Ka kula duk yakin da ka ji ƴan majalisu suna kumfan baki a kai. Wallahi in ka kasa shi 10 wallahi kai 7 duk interestinsu ne ba na talaka bane. Na rantsi da Allah. Saboda kuma muna nan tsakaninmu da su Allah zai mana sakamako kuma wannan jima su kumfan bakin zasu yi waye Allah zai mana maganin su akwai ranar zabe.
To mallam mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Muna da kira akan layi. Daga ina ake kira kuma ya sunan malamin?
Daga jihar Niger. Ibrahim yake hula garin mai gode a Kimba.
To mallam Ibrahim muna sauraron ka, me zaka ce kan wannan batu namu?
To gaskiya ne wannan batu naku da wannan modi da kuka kawo mana yau wannan mai magana nan ra'ayi na ɗaya. Gaba ɗayan su masu yawancin su masu laifi ne dan saboda ainihin gaba ɗaya dukiyar Najeriya karfi da yaji sun jawo mana talauci wanda yake dan dole ma ya kasance
Mallam Ibrahim. To Mallam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To jama'a layukanmu yanzu haka a buɗe suke, za ku iya kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu haka mun samu kira ba daga ina ne kuma ya sunan malamin?
Magana Bala Ibrahim daga Gashuwa, mutumin Sokoto ne mu mazaunin Gashuwa.
To Malam Bala Ibrahim daga Gashuwa muna sauraron ka.
Yawa don kullum ina kira ban samu an ka ɗauka ba, ni yanzu ban yi taladin wasu bayanuka da zan faɗa ba.
To babu damuwa, saboda yau muna magana ne akan wata doka da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sa wa hannu ta kwace kadarorin waɗanda ake tuhuma da satar kuɗin gwamnati. Kana tare da malam? To da alama dai wayanka ta katse. To da kuma daga wayanka maka karshen daga wayoyin mu a yau, sai kuma gobe idan Allah kin za mu buɗe layin ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogonmu ke cewa karfe 5 saura minti 6. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasar Croatia ta kafa sabon tarihi na samun kaiwa a wasan karshe ta gasar kwallon kafar cin kofin duniya karon farko, bayan da a daren jiya ta doke kasar Ingila da ci 2-1 a wasan kusa da ta karshe ta gasar ta bana da ake fafatawa a kasar Russia. Wannan ne karo na 5 da kasar take halartar gasar cin kofin duniya. Ita kuwa kasar Ingila wannan ne karo na 4 da ake doke ta daga cikin wasannin kusa da na karshe 5 da ta taba kaiwa a tarihi. Za ta kara da kasar Belgium a wasan fitar da na 3 na gasar a jibi Asabar, yayin da ita ko Croatia za ta fafata da kasar Faransa a wasan karshe ta gasar a ranar Lahadi. A wani labarin kuma, hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta dora wa hukumar kwallon kasar Ingila biyan tara ta fam 50,000 sakamakon sanya wani safan kafa da aka haramta a gasar ta cin kofin duniya. Yan wasan kasar ta Ingila Dele Alli da Eric Dier da kuma Raheem Sterling sun saka wani safa da hukumar ta FIFA bata amince da sanya ba a saman halattaccen safansu na kafa, duk kuwa da gargadin da hukumar ta yi akan haka. Hukumar ta FIFA ta ce an ci tarar ne saboda sabawa dokokin tallace-tallacen kafafen yada labarai da kuma dokokin kayayyakin hukumar. Kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila ta shirya tsaf domin sallamar mai horar da ƴan wasanta Antonio Conte. bayan kwashe tsawon shekaru biyu a kungiyar da ta ki yin bayani akan matsayarta akan kocin ɗan shekaru 48 da haihuwa wanda ya lashe mata kofin gasar premier a shekarar sa ta farko a kungiyar. To sai dai ƴan wasan kungiyar sun wallafa sakonnin godiya ga kocin a shafukan sadarwa na internet inda suke yi masa ban kwana da kuma fatan alkhairi. Ana sa ran mai gurbin sa da tsohon kocin Napoli Maurizio Sarri. A wata sabuwa kuma shahararren dan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo na dabda yin gwajin lafiya a kungiyar Juventus ta kasar Italia a ranar Litinin kafin daga baya a bayyana shi a matsayin sabon dan wasan da ta shefano daga kungiyar Real Madrid ta kasar Spain akan kuɗi fan miliyan 105. Ronaldo ya kwashe tsawon shekaru 9 a Madrid inda ya koma daga Manchester United ta Ingila ya kuma sami zura mata kwallaye 451 a cikin wasanni 438. Murtala Faruk Sanyinna, Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ga sharhin Muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kasar Rasha na ci gaba da tauye haƙƙin ƴan jarida da gidajen watsa labarai. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nauert, ta ce Amurka ta la'anci matakan da Rasha ta ɗauka na takurawa ayyukan kafofin yaɗa labarai na Radio Free Europe da Radio Liberty wato RFE ko RL da Muryar Amurka a ƙarƙashin dokokin Rasha akan gidajen watsa labaran ƙasashen ƙetare. Gidajen rediyon RFE da RL da VOA su kaɗai ne gidajen watsa labaran da aka saka a ƙarƙashin wannan doka wadda ta ƙarfafa daɗaɗɗiyar manufar ƙuntatawar harkokin watsa labarai a ƙasar ta Rasha. Bugu da ƙari, a ranar 3 ga watan Yuli, Majalisar Dokokin Ƙasar ta ƙara ɗaukar wani mataki da ya yarda da dokar da ke sauya masu ba da izini ba da lasisin kafofin watsa labarai daga hukumomi zuwa hannun wasu jama'a a matsayin gidajen watsa labaran ƙasashen ƙetare da ma'aikatansu da suka watsa labaran. Wannan ƙuduri, a cewar Ms. Nauert, zai ba gwamnatin ƙasar Rasha wata dama ta cimma manufarta akan ƴan jarida da masu rubuce-rubuce a shafukan zumunta akan ayyukan da suke yi. John Lansing, shugaban hukumar sarrafa kafofin watsa labarai na gwamnatin Amurka ta BBG, ya bayyana damuwa akan wannan hari akan gidajen rediyon RFE ko RL da VOA. Wannan sabon dokar, a cewar Lansing, wani harin siyasa ne akan muhimman gidajen watsa labaran Amurka da kuma wani yunkuri na gurɓata sahihancin labaran da suke watsawa masu sauraro a Rasha a kowace rana. Bugu da ƙari, ya ce wannan dokar za ta sa a kyamaci ƴan jarida a banza da kuma sa su cikin hatsari. Ƙasar Amurka tana kira ga gwamnatin Rasha da ta yi abin da ya dace a ƙarƙashin yarjejeniyar Helsinki da kuma sharuɗɗan da ke kanta da ƙa'idojin kare haƙƙin jama'a da na siyasa suka ɗora mata don sauke nauyin da ya rataya a kanta na baiwa jama'a ‘yancinsu na bayyana ra'ayi a ƙasar Rasha. Abin da Rasha take yi akan gidajen rediyon RFE ko RL da VOA abin damuwa ne kuma ba za a lamunta da shi ba, a cewar Mr. Lansing, wanda ya ƙara da cewa wannan ba zai sa mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen faɗakar da mutane a Rasha da ma duka sauran duniya don goyon bayan ‘yancin kai da demokuraɗiyya. Wannan shine sharhin Muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe, yanzu ga Safinatu da takardar labaran duniya.
Shugaba Donald Trump ya ce ya samu tabbacin shugabannin kasashen Turai akan cewa za su ƙara kuɗaɗen da suke kashewa wajen samar da tsaro bayan shugaban na Amurka ya share kwanaki yana kukan cewa duk kasashen sun bar ɗawainiyar kashe kuɗaɗe akan Amurka kawai. A halin yanzu kuma ana kwanaki kalilan kafin su biyun su haɗu a wani taron ƙolin da aka shirya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ba abokinsa ba ne kuma ba abokin adawarsa ba ne.
To madalla masu raro da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
da ta yi gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.